إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم دواتن جون شكرا تدبو بيود بولا wannan shine kasir na bakwai daga cikin jerin jiyar kasusuwa na karatu risala ta al-imam in sarki gafarta mishi zamu tashi a gabar da malai yake bayyana sanannar ainihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa da kuma bayani akan cewa sahabban da suka fi ko waɗanne falala za mu ji darajojin su da kuma suwane ne insha Allah ta'ala. Malam yace wa anna khayral quruni alqarnul ladina ra'u rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallama wa amanu bihi thumma alladhina yalunahum wa afdal as-sahabati al-khulafa'ur rashiduna al-mahdiyuna Abu Bakr صالحي واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدل في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا ما لك تشوى وأن خير القرون كما ما في الهير زامنا القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سون زامن دا سكت منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم قرني ينا قوكا زامني قرني ينا قوكا شكرات لي أتكين حديثا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديكي توا خير الناس تو خير الناس أنا زامني إكي نفي باشكرات لي بمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم tare da shi da sahabban shi ai ba su shekara 100 a lokaci guda suna tare ba can da a cikin alqur'ani da Allah yake cewa wa qurunan bayna zalika kafira qurun anan shi ma yana nufin zamani haka nan da yazo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake cewa Allah yana tayar da man yujaddidu lahum dinahum ala ra'si kulli qarni ma'ana a farkon kowane zamani ba wai shekara 100 ba tare da wannan hadisin malamai sun bai shekara 100 din amma dai abin da nake so in ce kalmar karni idan ta zo akwai inda za ta zo da ma'ana haddade shekara 100 akwai kuma inda za ta zo da ma'anar ta ta zamani to ya kamata kai a daidai lokacin ko daidai inda kalmar ta zo sai ka tsaya kai nazari da qara'in dalilan da ke gaba ko dalilan da ke baya ko kuma akan me ake magana shi zai sa ka gane cewa shekara 100 ake nufi ko kuwa ana nufin zamani kadai to abinda dai malam yake cewa anan shine zamanin da suka fi kowanne alheri da nagarta sune zamanin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa amanu bihi kuma suka yi imani da shi kun ji sharadin kenan domin ko ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama in baka yi imani da shi ba ka zama masharranci yanzu ba a tunanin ma khairu gare ka yanzu kamar su Abu Lahab da su Abu Jahl duk waɗannan mutanen sun rayu a khairul quruni amma kuma ba su zama khairun nasi ba domin khairiyya ta wannan zamanin ba ta same su ba a ƙarƙashin haka wannan kaidin da malam yayi cewa amanu bihi suka yi imani da shi to shine abin da zai sa su samu wancan alkhairi na ƙarni thumma alladhina yalunahum sannan sai waɗanda suka biyo bayan su sune tabi'ai waɗanda suka ainihin zamani da sahabbai kuma suka yi imani da addinin musulunci a bisa ainihin yadda annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan kenan ba a shigar da munafiqai a cikin wannan domin munafiki ba shi da imani munafiki kafiri ne amma a cikin addinin musulunci yake fakewa da addinin musulunci amma haƙiƙanin zuciyar shi kafirar zuciya ce, da haka munafiki ko kadan bai yarda da musulunci ba, amma a baki yake fadi himayatan li'irdihi wa lihayatihi wa limalihi wa ma ila zalik, yana fadin kalmar la ilaha illallah ne don ta kare shi daga a yaƙe shi ko a halatta dukiyar shi ko a halatta mutuncin shi, amma a zuciyar shi kafiri ne, cikakken kafiri. Don haka waɗannan mutane da suka yi munafinci ba a saka cikin sahabbai, ba sahabbai bane. Ina fata an gane. Kuma khairiyya, alheri da daraja ta wannan zamani bata same su ba, domin sun yi wa kansu asararta. Summa alladhina yalunhum, sa'annan sai waɗanda suka biyo bayan su. To anan babban malami Ibn Hajar a cikin littafin shi guda biyu da ainihin Nukhbatul Fikr da kuma sharhinta Nuzhatun Nazar, yake cewa daga cikin sharaɗin da mutum zai zama sahabi shine yayi imani da musulunci, ya kuma yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sannan ya mutu akan wannan addinin musulunci ko da rubda ta biyo baya. Misali, da a ce zai musulunta, da ya musulunta sai zo sai ya rubda sai sake dawowa sai musulunta a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya mutu akan wannan addinin musulunci a zamanin Annabi ne ya rasu ko ko bayan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan sahabi ne, da zai musulunta a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a hannun wani sahabi sai ya zo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana matsayin mumini sai ya rida, har Annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam ba a samu damar kama shi an hukunta shi ba, sai daga baya sai ya zo sai ya musulunta zamanin Annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam, wannan mutumin ya ci gaba da wannan musuluncin nashi har ya rasu a haka, shi ma sahabi ne. Abin da zai sa a ishe da shi da sahabbantaka shine da farko ya musulunta, ya kuma taɓa ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin musulmi mu'mini, amma ya rida Annabi ya bar shi a matsayin ya rida ya zama kafiri, sai daga baya ya dawo ya musulunta sai ya mutu akan wannan addinin musulunci. To wannan ridda da ta shiga tsakanin imanin shi na farko a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da rasuwa da Annabi ya bar shi akan kafirci murtaddi, da kuma wannan musulunci da ya dawo ya musulunta a karo na biyu amma ya kyautata musuluncin shi. Ibn Hajar ya ce malamai suka ce ingantacciyar magana wannan mutumin sahabi ne. To haka nan tabi'i ma, haka nan tabi'ut tabi'in, abin yake a tsakankanin su suma. To sannan sai malam ya ce wa afdalus sahabati, kuma mafi falalar sahabbai, haka zaka karanta wannan wuri domin ma'atufi ne akan wancan mansubi, don cin cewa wa anna khairal quruni, wa anna khaira, to sai ka zo ka ce wa afdalus sahaba, ina fata an gane, ya zama ma'atufi kenan. Amma a cikin wasu nusakh na risala zaka ga wa afdalu, ban san ko akwai wani da nashi yazo da haka ba, wa afdalu, akwai wanda yazo da wa afdalu. To in yazo da wa afdal, wannan wawun ya zama wawu ne na istinashi, ma'ana a yayin da in ka ce wa afdalus sahaba, haka nan kuma mafi falalar sahabbai, wato kamar yadda mafi alherin zamani su ne waɗanda suka ga manzon Allah suka yi imani da shi, to haka kuma mafi falalar sahabbai su ne al-khulafa'ur rashidun, ya zama atafi kenan. Idan ko ka ce wa afdalu, wa afdalu, to ka riga ka gama da waccan magana, don haka annan inda ainihin wato yake cewa summa alladhina yalunhum, summa alladhina yalunhum, da aka sanya ainihin wato alama takaitacciya ta tsayawa, wato alfasula ita ce koma, to saboda zai tashi da wa afdala ne. Amma idan zai tashi da wa afdalu, to can za a sa waqafi ne cikakke, wato full stop period, ina fata an gane, sai zama wa afdalus sahabati, sahabban da suka fi kowaɗanne falala, ya nuna wannan maganar sabuwa ce daban, tare da duk fassarar da kai daidai ce, amma nan ka'idar na hauce take tasowa saboda gargadon yadda wasalin yake kasancewa. Wa afdalus sahabati, haka nan kuma mafi falalar sahabbai al-khulafa'ur rashiduna, su ne khalifofin nan waɗanda suke shiryayyu, al-mahdiyuna, masu shiryawa, su shiryayyu ne ga kansu, sannan kuma aikin su da suka yi na shiriya ne waɗannan sifofin guda biyu jama'a tare da cewa suna da alaka da juna amma suna da bambanci akwai mutumin da yake shiryayye ne amma mayaudari ne yana batar da mutane akwai mutumin da yake shiryayye ne yana kira zuwa ga shiriya to waɗannan maganganun mai risala ya rayu ne a wani zamani wanda fitina ta barko wa duniyar musulunci ta aƙidoji iri-iri daga ciki akwai fitina ta khawarij akwai fitina ta shi'a akwai fitinan mu'tazila to waɗannan maganganun da yake raddi ne yake a fakaice amma yana yin raddi ne ala tariqatil qudama wato malaman da sukan bi salo biyu ko ɗayan biyu daga cikin salo na yin raddi in ma su ta saka gaba kai tsaye su yi maka raddi karara ko kuma in suka zo sai su karantar da abin da suka yi imani da shi wanda sun san kai baka yarda da shi ba amma ba za su ce da kai suke ba sai malami ya zo tsakiyar anguwar ɗan shi'a sai ce zai faɗi falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar al-Imam Abu Nu'aymi ya je tsakiyar garin ɗan shi'a ya wa'azi akan falalar sahabbai kuma ya rubuta littafi akan falalar sahabbai sun kama yi suka lakaɗa mishi duka amma fa shi bai musu raddi ba bai ce wanda ya zagi sahabi kaza a'a falalar kadai ya ta zubo ayoyi da hadisai ya wa'azi wannan ita ma hanya ce ta raddi domin kenan yanzu baka bude wa wanda zai soke su kofa ba don mai dan an ji falalar su kuma mai hankali zai ce yanzu masu irin wannan falala ashe ake zagi ashe rashin sanin su waye bude kofa ce akan ko kuma ba da dama ce akan a zage su ko a zarge su ina fata an gane kwatankwacin yanzu mutumin da zai zo yana sukar kama Ahmadu Cancangi cewa Cancangi ya yi talaka ne to in ka zo raddi kana da hanya biyu ko dai ka tashi kai bayani akan cewa Cancangin za a ce talaka shekara 40 da ta wuce yana da kaza 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 balle yanzu har jirgin sama yake da shi misali ka fito ƙarara ke ko kuma sai ka zo kai ta bayanin cewa akwai wani babban attajiri a garin nan yana da miliyoyin kuɗi yana da gidaje a gari kaza yana da su a ƙasa kaza yana da jiragen sama yana da motoci yana da kaza yana da kaza amma fa baka maida martani ga waɗancan masu cewa talaka bane sai ka ja baki kai shiru masu hankali sai su auna waccan magana da aka ce talaka ne da wannan magana da aka ce mutumin ne yana da miliyoyin kuɗi sai su gane ashe ma ƙarya ce waccan magana dan haka hanya biyu in ma ka zo kai wa'azi game da falalar sahabbai domin wani abun mamaki babu wata al'umma babu wasu mutane babu wasu ƙabilu babu wasu jama'a a tarihin duk da Qur'ani ya kawo gaba ɗaya da aka yabe su irin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to zai yi wa Allah madaukakin sarki a cikin ilimin shi wanda yake sabiki a ce ya gabatar da darajojin waɗannan mutane bai san danya danyar da za su aikata a nan gaba ba to anan mai risala ya biyo wannan hanyar ne domin ka karanta tarihin shi ya sha gwagwarmaya da duk waɗannan mutanen kuma Allah ya taimake shi ya yi tsawon rai a duniya wannan tsawon rai da ya ba shi damar ya yaɗa aƙidar shi cikakkiyar yaɗawa yaɗawar da har yanzu duk da bid'a da ta danno wa ƙasar su amma yankin garin shi Allah madaukakin sarki ya tsare su har yanzu suna kan wannan aƙidar ba dan komi ba saboda sai suka mai da risala ta zama musu kayan gado ce in ma kowa ya kita to su tasu ce da haka sai suke karantar da ainihin wato zuriya bayan zuriya an tawarufin akan cewa mu wannan kayan mu ne na gado haka muke to wannan abin da suka dauka sai zama hatta yankin da ke tattare da su to wannan yankin baya bin aqidar da suke bi amma su kuma ga su nan a ƙwaryar yankin su kuma akan wannan aqidar suke ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu in ba Najeriya ba babu garin da za ka ji an yarda da risala amma ana kyamar fikirinta sai ana kyamar aqidarta ka ji mutum ya miƙe ya ce ya yarda da malaman fikir yana ta fada akan malaman fikir amma kuma sai dawo can an yi ma sai ce amma a yi hankali da aqidar mai risala ko kun fahimta jama'a ma'ana mutum ya watsa maka gugudun kashi a jika amma sai zo na wanke maka tabo a kafarka, yana cewa kafarka akwai tabo, amma fa ya dibo kashi a fa ya watsa maka a jika, zaka tafi wurin biki. Kun fahimci misalin jama'a? Ba gwamnati baka da taban nan ba ka isa da shi wurin biki da isa da gugudin kashi. Yace wa afdal as-sahabati al-khulafa'ur rashidun, mafi falala daga cikin sahabbai sune khalifofin nan ar-rashidun, shiryayyu al-mahdiyuna, masu shiryawa. Abu Bakr na farkon su shine Abu Bakar, thumma Umar, sannan sai Umar, thumma Uthman, sannan sai Uthman, thumma Ali radiyallahu anhum ajma'in, sannan sai Ali, Allah ya kara musu yarda baki daya. Wannan tartibin haka yake. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya tashi fadin darajojin su haka yabi. Amma an samu wasu mutane waɗanda suna ganin wasu falaloli waɗanda suka karu na sayyidina Ali akan Uthman, sai suke gabatar da sayyidina Ali a Uthman. Idan suka zo wajen bayanin falala, sai su ce wanda yafi falala shine Abu Bakar, sannan Umar, sannan Ali, sannan Uthman. Amma aka ce musu ku ba mu tarihin yaya khalifanci ya faru, sai su ce Abu Bakar ne na farko, sannan sai Umar, sannan sai Uthman, sannan sai Ali. Amma a falalafa Ali yana kan Uthman. Ibn Taymiyyah a cikin Wasatiyya yace wannan maganar ita kanta bid'a ce, sai dai ba a kafirta mai yin ta. Gabatar da Ali akan Uthman a wajen falala to bid'a ce, amma ba za a kafirtar da mai yin ta ba, ba kuma za a cika munana mishi ba, domin ya shiga halin shubuhat ne. Amma gabatar da sayyidina Ali a wajen khalifanci tare da rugurguza khalifancin sayyidina Abubakar da Umar da Uthman, yace wannan kuma mummunar bid'a ce wadda ake munanawa da kausasa magana ainihin akan mai yin ta. Yace domin tana iya kaiwa ma ga kafircin shi, in ya kai ga kafirta waɗannan mutane a matakan farko na fara zargin su akan cewa sun yi mulkin danniya ne da zalunci. A Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya bada waccan shaida cewa shiryayyu ne masu shiryawa. Babu wanda Annabi zai bada shaida cewa shiryayye ne mai shiryawa, kuma ya wayi gari jama'a ya zama a ce wannan mutumi dan ta'adda ne, ko kuma mai mulkin danniya ne, ko mai kwashe kudin mutane ne, ko mai dukan ahalin baiti ne, ko makamantan haka. Waɗannan kalmomi ne waɗanda ainihin ɗan shi'a suke faɗin su. To sa'annan daga cikin gidadanci da rashin tunani wanda ya dace da tunani na halitta da ƴan shi'a suke da shi, shine ci gaba da rashin yadda da khalifancin Abu Bakar da Umar da Uthman. Babbar matsalar ita ce idan ka ce baka yadda da khalifancin Abu Bakar da Umar da Uthman ba, sai a ce a zamanin nan da Annabi ya rasu sallallahu alaihi wa sallama, Abu Bakar ya yi shekara 2, Umar ya yi shekara 10, Uthman ya yi 12, nawa kenan? 24. Waɗannan shekaru 24 kana nufin musulmi sun zauna babu khalifa? Wani dan shi an sai ce maka eh, wani kuma sai ce a'a Ali ne khalifa, sai dai ba a nada shi ba. Har yanzu maganganun ba su yi ma'ana ba. Ali ne khalifa, ba a nada shi ba. A'a Ali ne khalifa, Ali ne khalifa eh, to wane ne nada shi? Babu wanda ya nada shi. Sai ce ai saboda azzalumai sun rike kujerar ne. Yo me yasa bai koma wani wurin ya zaunar da kujerar ba, ya ci gaba da khalifanci ya yaƙi waɗannan azzalumai don ya ƙwato haƙƙinsu? Sannan tambaya ta biyu, wannan matsayi ne Aliyu ya gudanar da kanshi a lokacin waɗannan gwamnatoci guda uku, a matsayin mai yaƙarsu ya gabata, ko ko a matsayin ɗaya daga cikin cabinet, wato abokan tafiya masu ba da shawarwari? Shin ya riƙe muƙamai a ciki ko bai riƙe ba? Shin ya je ya tsaya a Arafa a wurin aikin hajji da aka yi da waɗannan khalifofi ko bai je ba? Tambaya ita ce Aliyu ya tsaya a matsayin mai ba da shawara a ɗaya daga cikin abokan gudanar da gwamnatin. Aliyu yana bin su sallah, Aliyu yana tsayawa a Arafa a ƙarƙashin limancinsu. To kenan wannan ya nuna ne, wannan ya nuna ashe in har waɗannan gwamnatoci sun kasance na zalunci ne, to an dama tare da sayyidina Ali, ko kuwa kuna nufin Aliyu matsoraci ne ya kasa ya ja da baya yaki waɗannan gwamnatocin ko ya fito ya gaba da gaba da su, ko ko me kuke nufi? Wannan wata batar na ƙace Yahudawa suka dabaibaya mana ita domin ta hana mu tafiya ta ainihin hada, ta hada mu fitina da kuma hana mu ci gaba. In ba dan haka ba, kamar yadda na shayin misali, yanzu a matsayinka na ɗan Najeriya sai ka ce san da ka yadda Abubakar ta fawa ɗaiɗalewa shi ne prime minister na farko na Najeriya ba, ka ce kuma ba ka yadda ba san cewa Sardauna premium jihar Arewa ne. A matsayinka na mutumin jihar Kaduna sai ka ce san ba ka yadda cewa group captain Usman Jibril tsohon gwamna ba ne. Ba ka yadda a matsayin cewa Ahmad Makarfi ya yi gwamnati a nan jihar Kaduna ba. A matsayinka na bazazzagi ka ce ba ka yadda sarkin Zazzau Kwasau ya yi sarauta a nan ba. Ba ka yadda kuma sarkin Zazzau Aminu sarki ba ne. Don girman Allah, a nan ko da yara ne yan primary kake musu wannan tarihi za su rude, sai to waɗannan mutanen a lokacin da suka yi me suka yi, me suka yi? To shikenan, duk idan ka ce ba sarauta suka yi ba, sai aka ce maka an sallama. Yanzu ya za a yi a gyara, ya za a cire sarkin Zazzau Aminu daga kan sarauta a tarihi, ya za a cire Ahmad Makarfi daga gwamnan jihar Kaduna a tarihi, tunda abin ya riga ya faru ne. Da suna kan yi ne yanzu sai mu taru mu ce mun janye ƙuri'a da muka ba su, ko kuma mun cire su, ko makamantan haka. Amma sun sauka, wasu su da yawa sun mutu daga cikin waɗannan da muka lissafa. Ya za mu gyara wannan tarihin? Babu. Ashe ka kawo mana wata hayaniya ne wadda za ta hana mu ci gaba? Ko kuma sai mutum ya je ya samu mahaifiyar shi ya ce labari ya zo gare shi cewa a lokacin tana budurwa babban attajirin garin nan ya nemi aurenta, ta ki auren shi, ta zo ta auri mahaifin da ya zama mahaifin shi, don haka yanzu ta bata mai tarihi ya taso a gidan talauci. Shi bai yadda ba. Idan uwar ta ce ita ma ta yi nadama, amma yanzu tunda ya yi karatun lauya ya iya, wacce shawara zai bata yadda za ta gyara mishi wannan tarihi, tunda shi lauya ne ma? Akwai yadda wannan abin zai gyaru? Ashe bata lokaci ne kawai. Don haka waɗannan mutane ɗin shi a jama'a sun rike wani irin scenario ne wanda ba za a taba zama lafiya ba. Domin in ka ce musu to yanzu sai kuke mu gyara, sai su ce eh, to ya za a gyara? Sai su ce a ce Aliyu shine khalifa. Sai mu ce mu kaddara cewa Aliyu shine khalifa, shikenan kun yadda? Eh, to mu ci gaba. Sai su ce a da saura. Sai a ce menene saura? Sai su ce dole a tsine wa Abubakar da Umar da Usman matsawar rayuwa. Muƙaddara, sai mu ce mun yadda a ci gaba da tsine musu. Me zai biyo baya? Wanda ci gaba za mu yi, wanda ci gaba ne zai same mu don mun yi carbi mai dubu? Kullum muka yi sallah za mu rinka ce Allah ya tsine Abubakar da Umar da Usman, Allah ya tsine Abubakar da Umar da Usman, duk sallah da muka yi. Wanda ci gaba ne wanda zai same mu, wanda in ba mu haka ba, ba zai same mu ba? Ashe muna ɓata kanmu lokaci ne. Kuma ashe waɗannan mutane da suka zo a yanzu suna da'awar a zo a haɗa kai, suke yaudarar ƴan ɗariƙu, ashe waɗannan mutane mayaudara ne? Ba haɗin kai suke nema ba. Sannan duk mutumin da ka same shi yanzu idan ɗan boko ne ya karɓi shi'a, sai ɗauko maka wata irin hikima, sai ce maka ai Allah yana da wani tsari ne. Wannan tsarin baka ganin an canza shi? Sai ɗauko maka tarihi mai tsawutun daga kan Annabi Ibrahim. Ai Annabi Ibrahim ya roƙi Allah cewa Allah maɗaukakin sarki da yake ce mishi inni ja'iluka linnasi imama, zan sanya ka ka zama jagoran mutane. Qala wa min zurriyyati, sai ya ce to ya Allah hadda zurriyata ma. Qala, sai Allah ya ce la yanalu ahadi zalimina, na yi maka alkawari da kai da zuriyarka za ku samu wannan daraja, amma azzalimin ciki ba zai samu ba. Sai dan shi ya sai dako maka dogon tarihi, kaga a shekh khalifanci a musulunci gado ne, jini ne. Annabi Ibrahim yayi, sannan ɗayan shi sai Ishaqa ya dauka, da Ishaqa ya dauka, Yaqub ya dauka daga gidan, daga nan Yusuf ya dauka, daga nan Musa ya dauka, daga nan har aka zo kan Dawud, Sulaiman, daga nan har aka zo kan Annabi Isa. To sai bani Isra'ila sai suka yi zalunci, da suka yi zalunci suka nemi kashe wannan Annabi Isa, sai Allah ya dauke wannan kujera daga gidansu, kuma sai ta dawo gidan Isma'il, shine Allah ya turo Annabi sallallahu alaihi wasallam. in ka ce mishi wannan tsari ne mai kyau kuma mun yadda da shi domin haka abin ya faru, amma me kake nufi? Sai ce to ya kaga wannan ya nuna cewa ashe khalifanci a musulunci da ne yake gadan uban shi. In muka ce mun yadda, dan me? Dan Isma'il ya gaji Ishaqa ya gaji Ibrahim, sannan Yaqub ya gaje shi, Yusuf ya gada. Daga nan kuma wane ne cikin ƴaƴan Yusuf wanda ya zama ainihin annabi ko ya zama khalifa? Musa jinin gidan ne kawai, salsalar gidan ne. Kenan akwai wasu kakanni da suka shiga tsakani waɗanda su ba annabawa ba ne, kenan a cikin dangin ne. To shi kenan yanzu in ka dawo abinda yake so ya tabbatar maka shi ne, tunda annabi Ibrahim ya yi, Isma'il ya yi, to da Isma'il ya yi sai annabi ya yi, to abin cewa annabi ɗan gidan Isma'il ne ɗa da uba, ko kuwa cikin zuriya ce mai faɗi, cikin zuriya ce ko? To sai ya ce maka wai to tunda haka ne, to kenan Aliyu shi ne yake da cancantar ya gaji annabi sallallahu alaihi wasallama, dan shi ne dangin shi. Sai ya ce to ayin wannan dangantakar kake magana, da darajar Aliyu da dangantakar shi da Usman da Umar da Abubakar duk ɗaya ne a ƙarƙashin wannan scenario, domin me? Jini ne, dukkaninsu kuma gaba ɗayansu ƴaƴan Qusayyu ne. Qusayyu shi ne kakansu na sama a cikin Qurayshawa. Ashe kenan idan har Qusayyu din nan ba annabi ba ne, idan har annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ɗauka, dan me dan gidan Isma'il ta ci gaba? Sai a ce daga kan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai a sami ɗan shi namiji? To babu. To tunda babu, cewa kuke Aliyu ya gaje shi, eh, me dangantaka shi da Aliyu? Aliyu dangin shi ne na jini, da ya suka haɗu, sun haɗu ne ta tushen wancan Qusayyu. Abubakar matanan suka haɗu, Umar matanan suka haɗu, Usman matanan suka haɗu. Ashe kenan har yanzu duk wanda sarautar ta faɗo kan shi daga cikin mutanen gidan Qusayyu, to shi kenan ya tabbata ce ne kenan ainihin zuriyar Isma'il ce. In ya ce maka to ai su Abubakar da Umar da Usman ai azzalimai ne, kuma Allah ya ce la yanalu ahadin zalimina, sai ya ce to ai yanzu kana cewa Allah ya tufka da warwara kenan, domin can da suke zalunci Allah ya kwace ta daga gidan Ishaqa da ya dawo da ita nan, yaya akai kuma ta koma kan hannun azzalimi Abubakar kenan a tunaninka? Dan haka tattaunawa tsakanin ɗan shi'a da ahli sunna tana buƙatar wanda ya goge ne a fagen magana kawai, ba wai wanda ya goge da karatu ba, domin su ma ba da karatu ba ne, philosophical talk ne, wato tunani ne kawai na falsafa suke kawowa. In kana da kaifin tunani za ka iya tattaunawa da su. Abinda ya sa nake faɗin haka, yanzu da awar shi'a sun san cewa ta samu matsala a cikin gari, sai suka koma wurin ƴan boko, ko dai su same shi mai kishin addini ne amma jahili, ko kuma su same shi tun farko ba shi da kishin addini, sai su yi kokarin saka mishi kishin addini, amma da nuna mishi ya wanzu a yadda yake, domin shi musulmi ne, ba ya bukatar sai ya samar da wani gyara a rayuwar shi. Zinace-zinacen shi, shaye-shayen giyan shi, sace-sacen shi, duk wata rashin gaskiya tashi, ai dai shi musulmi ne. To sai ji daɗin irin wannan da'awa, amma abinda ake neman ya kudurce shine ya kulla gaba tsakanin wasu mutane da ke son kawo gyara a cikin harkokin da ake barna, ta hanyar nuna cewa waɗannan mutane masu zafin ra'ayi ne. Sai ce ya gamsu, dan dama duk mazinaci yana jin haushin mutumin da yake baya zina a matsayin shi mai tsaurin ra'ayi ne. Duk mai sata dukiyar gwamnati yana jin haushin mai taka tsantsan, dukkan wani fasiki yana jin haushin salihi. To sai a nuna mishi waɗannan mutanen masu cewa a yi gyara a kan kaza, a yi gyara masu tsaurin ra'ayi ne, masu jawo musulunci rikici ne, masu faɗa da musulmi ne, masu kaza. Don haka waɗannan mutanen kuma ire-irensu ne tun da suka kwace musuluncin nan lokacin da annabi ya rasu, suka zo suka dagwalgwala addinin musulunci kamar yadda kaga suna yi. Ka ji fa wai wannan ana faɗa wa mazinaci ne mai shan giya ɓarawon dukiyar jama'a, don ya gamsu akan salihan bayi da ke wa'azi akan a samar da gyara cewa masu barna ne, kuma sai ya gamsu. Don haka sai ga mutum gashi nan turun ɗan iska ne, amma sai ka ga ya riƙe nazariya ta 'yan shi'a da ka zauna tattare da shi,
yake ya ce shi abin da yake dabin shi shi baya son rigingimin nan na musulunci shi yanzu wani tunani ne ma yake da shi wanda amma kai da yake malami ne in na faɗa maka mai yawan kuskure ne zaka iya ganewa ko ka abin nan a kaddara yanzu ni in ce ba ruwana da shi'a ba ruwana da sunna ni yanzu abin da nake so asalin musuluncin da annabi ya zo da shi sai ka ce mishi madalla sai ce to shi kenan duk in na ce ba ruwana da wannan yanzu ba ka ganin cewa yadda Allah ya faɗi tarihin ku ne dai malamai sai ka ji yana kawowa kai yake so ka kawo ayar sai ɗauko maka wannan tarihi na gidan Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa da yadda ta faru can da yadda ta faru nan sai ce to ba ka ganin yanzu in muka ce mu za mu yi adalci a cikin abu ba ganin cewa Aliyu shi ya fi dacewa da ya zama khalifa sai ce to kai kana ba malami ba ya aka ka iya sanin wannan don wannan rikicin ma malamai sai manya-manyan malamai waɗanda suka kai matsayin profesa a ilimin addini ko suka wuce su ne suke tamfarin da irin ko su ne suke attempting su ne ma suke iya kutsa wannan matsalar ya aka kai ka shiga wannan tunda kai ba malami bane don tunda ka fara magana har yanzu baka kawo aya ko daya ba baka kawo hadisi ba baka faɗo ni littafi na tarihi ni ba malami bane ai ku ne malamai okay to kai ba malami bane wannan matsalar to ta malamai ce ka taba jin dan secondary wanda yake JSS 1 ko 2 a biology ka taba jin yana magana akan genetic engineering ka taba jin dan secondary yana magana akan ilimin da za a dasa koda da shi a dasa kaza bai yi rigima ba bai yi overtaking malaman shi ba saboda haka jama'a wannan fitina ta shi'a tana da salo da take bullo mutane da gwargwadon inda ta samu kanta idan yan boko ne kungiyar da za ta bullo idan ta zo ta samu sufaye masu bin ɗariku to shikenan sai a nuna dama ku kun yadda da ainihin waliyai kuma su duk waliyai gaba ɗaya a wurinku jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sai ce to mu ma dama mun zo da da'awa ne ta kare darajar jikokin manzon Allah su ne su Hassan da Husaini sai ce to an ji yanzu wannan da'awar a ina za ta ci a wurin sufayen da suka yarda da jikokin manzon Allah kafin ka zo ko kuwa a wurin sauran musulmin da ba sufaye ba waɗanda saboda yarda da jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har da an haifa musu tagwaye sai su ce Hassan da Husaini ne yanzu duk Najeriya waye ka taba tashi ka je na tsinewa Hassan da Husaini a duk Najeriya wane ne malami ko jahili ka je na tsinewa Sayyidatuna Fatima da Aliyu ashe da awar kawo darajar ahlul baiti a Najeriya to safqa ghairu munfaqa haja ce wadda ba za a iya sai da ita anan ba sai a tafi kasar Sham can cikin waɗancan mutane nawasu waɗanda suke batattu ne batan da bai gaza waɗannan da suke zagin sahabbai ba su ne waɗancan suke zagin Fatima suke zagin Al-Hassan da Husaini da Aliyu amma duk Najeriya babu inda da'awar girmama ahlul baiti za ta tabbata domin duk Najeriya ana girmama su a tarihin Najeriya gaba daya tun daga su Malam Muhammadu Magili har aka taho shekara wajen 500 da ta gabata kenan har aka taho wajen su dan Fodio shekara 200 da ta gabata har zuwa wannan zamanin ba a samu musulmi daya a tarihin Najeriya wanda yake tsine wa Fatima ba a samu musulmi daya da ke zagin Hassan da Husaini ko kuma yace bai yarda da darajar su ba ashe kawo da awar cewa an zo ne a nuna maka darajar su a kare su to a kare su daga wa ko kuwa zaka zo cikin musulmi ne kana wa'azi akan cewa ku ji tsoron Allah ku daina cewa Allah yana da da ku daina cewa Allah uku ne Allah ba shi da da Allah ba shi da mata musulmi ku ji tsoron Allah wannan wa'azi zai ci a kasuwar musulmi kuna fahimta da kyau jama'a saboda haka wannan da'awa asali an yi ta ne daga kasar wajen musulunci aka kawo ta cikin musulunci dan awar gaza sahun musulmi domin duk duniya babu mutumin da yake batar na kaga musulmi da musulunci sai yan shi'a dazu nake wata ishara Aliyu yana bin sallar Arafa idan an je aikin Arafa aikin haji yana bin sa Abubakar amma yan shi'an duniya barin gaya muku ba sa sallar Arafa tare da musulmi idan suka je filin Arafa masallacin su daban speaker su daban limamin su daban hudubar su daban komai nasu daban daga bara waccan zuwa bara loud speaker su ma jama'a hatta fitar imamin Arafa. So da haka in ma dai kai ka bi ta su sallar ko kuma sai dai ka rinka hangen sauran musulmi kana yin abin da suke dungurawa amma baka jin kaddarar liman don sun sa loud speaker mai kwari mai karfi wadda ta riga ta mamaye. Ko kun fahimta jama'a? To kuma hukumar Saudi Arabia na shakkata tayan musu saboda me? Saboda yanzu sun samu gwamnati a kasar Iraki sun hada kai da Turawa kuma an yi declaring ahli sunna su ne 'yan ta'adda. Daga cikin ta'addancin an ce Saddam ma ahli sunna ne ya kashe 'yan shi'a. Da haka yanzu duk wanda ya tashi zai wa dan shi'a kaza sai a ce to dan ta'adda ne. Domin dan shi'a abokin Iraki, abokin America ne. So da haka ana jinsu suna wannan barnar jama'a. Amma wallahi al'azimi an sa musu ido. Idan aka kira sallah a masallacin Ka'aba ko a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama da watan azumi a daidai sadda musulmi za su sha ruwa, ana kiran sallar su kuma sai dan su sun tashi sun miƙe kowa malaman su da alkabba da bakin rawani ko farin rawani, jahilan su kuma da shirt bakake da wanduna bakake babu gemu sai kawai sai da gaba ɗayan sai su kabbarta sallah. Ana cewa Allahu akbar sadda za a kira sallah za a sha ruwa, su ba za su sha ba sai su tashi suna kabbarta sallah. Saboda dai an shar'anta musu cewa duk inda suka samu kansu to su saba wa addinin musulunci wanda musulmi suke yi shine asalin addinin Shi'a. Wani malami, wani ɗalibi ya zo ya tambaye shi ce ala gafarta malam, na samu kaina a tsakiyar mutanen nan waɗanda ba mu ba, yana nufin ahli sunna. To babu wani malami na Shi'a wanda zan rinka mishi tambaya yanzu ya zan yi kenan sai ce ka kwantar da hankalinka, duk abin da ya same ka addini ka je ka tambayi waɗannan malaman na ahli sunna, abin duk da suka faɗa maka to aka san shi shine fatawanmu. Usuluddin na Shi'a shine mukhalafatu ma alayhi aljama'a alislamiyya, abinda jama'ar musulmi suke akai to in ka saba to shikenan shine asalin addinin Shi'a. Dan haka baka buƙatar sai ka je ka koyi karatun fiqh a Shi'a ko sai ka je ka koyi kaza, duk abinda kaga musulmi suna yi to kai kuma karkai. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Malam yace wa Allah yunkara ahadun min sahabati rasul min sahabati rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama illa bi ahsani dhikri, kuma kada a sake a ambaci wani daga cikin sahabban manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sai da kyakkyawan ambato, sai da kyakkyawan tarihi, sai da magana mai kyau, wal imsaku amma shajara bainahum, sannan da kame baki kuma game da rikicin da ya faru a tsakanin su. Kame baki din nan da aka ce game da abin da ya faru a tsakanin su ba dan fa abin da ya faru a tsakanin su zai yi in kai magana zai musu illa ba, kai zai wa illa. Ina son ku gane wannan domin in Shi'a sukan saka alamar tambaya cewa in ba dan kun san tarihin su bai da kyau ba dan me za ku ce a kame baki. Da farko dai tukuna ya kamata mu gamsu cewa sahabban ba mala'iku bane. Na biyu mu gamsu cewa mutane ne, kuma mutane ne kamar sauran mutane, ba supernatural mutane bane, ordinary mutane ne. Amma Allah ya ɗibo darajoji ya ba su saboda imanin su, saboda kasancewar wanda suka yi imanin da shi da zamanin da suka yi imani sai suka samu darajar da wani mutum bai samu ba. Dan haka ba wasu mutane ne waɗanda yanzu in suka rufe idan su su ɗaga hannayensu sai a ga sun tashi ba. Yadda kowa yake yana ci yana sha yana ɓaci rai yana kuskure yana abin da ba daidai ba suna yi. To tunda mun gamsu a haka sai mu gane ashe abin da yake faruwa a tsakanin mutane da magari shine ya faru a tsakanin su. Rashin fahimta, kamar yadda rashin fahimta ya taɓa faruwa tsakanin mahaifinka da mahaifiyarka. Mai yiwuwa da aka je za a ɗaura auren mahaifiyarka sai da aka yi dambe, mai yiwuwa da aka je zauren da za a yi taron sunanka sai da aka yi rikici, mai yiwuwa da aka haife ka sai da kakanka ya kwace uwarka, su kuma kakanninka na uba suka kwace ka, duk aka yi wannan rikicin. Yanzu sai aka ce maka ka rufe bakinka game da wannan rikicin, saboda in ka rufe bakinka game da rikicin abin kai zai wa alheri. Amma in ka zo nan kana gaya mana randa mu din muka samu matsala da kai zamu maka goyi dan haka shin rufe bakinka game da wannan rikici na uwa da ubanka ko na sirikai da sirikai ko na kakanninka shin alherin na dawowa kanmu ne ko ko yana dawowa kanka ne yana dawowa kanka ne dan haka waɗannan sahabbai jama'a Allah yana da ka'ida guda ɗaya a cikin alqur'ani ita ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'aduna la yasma'una hasisaha waɗanda Allah ya riga ya faɗi mai kyau akan su baya dawowa ya janye ta duk yadda al'amari ya faru dan ya san kyawawa ne dan haka ya faɗi mai kyau duk wani abu da kaga ya faru daga gare su ba mummuna bane abin a wurin Allah da ba zai basu ya faru gare su ba a ƙarƙashin wannan waɗannan mutanen Allah su ne yake nufi da cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ko ba su bane su ne Allah yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ko ba su bane su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nas qarni ko ba su bane to waɗannan mutanen sabaqat lahum min al-husna Allah ya riga ya faɗa alheri akan su dan haka har abada waɗannan mutanen sun haye ya rage kame baki da aka ce maka kai game da abin da ya shiga tsakanin su wannan dan kiyaye mutuncin ka ne a matsayin shawara ce ba a matsayin doka bace wanda idan baka jita ba za a ce da wani hukunci da aka aje ya kaka ci gaba da fadin duk abin da zaka fadi ya rage ranan lahira ka wayi gari ga ka ga suka ga matsayin da Allah zai dauke ka da kuma matsayin da Allah ya aje su dan haka malai yake cewa wal imsaku amma shajara bainahum da kuma kame baki game da rigingimin da suka faru a tsakanin su wa annahum kuma lallai su waɗannan sahabbai a haqqun nasi an yumtamasa lahum ahsanul makhariji su ne mutanen da ya fi dacewa da a nema musu mafi kyawun mafita shine duk wani abu da ka gani a duniya yana iya daukan fuska ta alheri yana iya daukan ta sharri ko to duk abin da sahabbai suka yi karka dauki fuskar sharri ka fassara abin ka dauki ta alheri ko kun fahimta jama'a mutum ne yazo yace jama'a musulmi yau ban yi cefa ne gidana ba wa zai taimaka mini da abin da zan ci sai ka ce malam zauna in mun tashi masallaci ka bi ni yanzu wannan abin da kai yana iya daukan fuska biyu yana iya daukan fuskar wani mutumin kirki ne zai je ciyar da talakan nan sannan kuma wannan abin da kai yana iya daukan fuska ta riya a ce kaji madadin ya bar mutumin sai an tashi a sirrance ya kira shi ya ciyar da shi ya miƙe a cikin jama'a ya ce zai ciyar da shi dan haka riya ce aikin banza ne abin ya dauki fuska biyu ko bai dauka ba kuma fuskokin nan kowace za ta iya zama ko ba za ta iya zama ba a zuciyar mutane to sai aka ce maka ka dauki ta alkhairi din ita ce ka dauki wannan salihi ne ya ji mai bukata ne zai je ciyar da shi ko kun fahimta idan aka ce sahabbai sun aikata kaza sai ka dubi shi wannan abin ko da sallah ce yana daukan kyakkyawa yana daukan mummunan ma'ana me ya kamata ka dauka misali lokacin da sayyidina abubakar ya zama khalifa Fatima ta zo ta binciki gadon mahaifinta me aka ce abubakar ya ce mata yace mahaifinki yayi mini wasiya da cewa su annabawa abin da suka mutu suka bari gado ne ayi sadaka ce wakafi ne baya zama gado yanzu wannan magana da abubakar ya fada mata me yake fada mata hadisi to sannan in kaso nace in kaso zaka ya dauka abubakar kariya yake yi to amma ka dubi abubakar ka dubi labarin gaskiya da labarin kariya a darajojin shi da Allah ya fadi wacce ta fi dacewa da shi gaskiya sai ka ce hadisi ne ya fada mata to shine malam yake cewa su waɗannan sahabbai su ne a haqqun nasi an yumtamasa lahum ahsanul makharij su ne mutanen da suka fi dacewa a nema musu kyawawan mafita wa yuzanna bihim ahsanul madahib kuma a yi musu zaton mafi kyawun hanya cewa hanyar da suka bi ta aqida da hanyar da suka bi ta ibada da hanyar da suka bi ta da'awa da hanyar da suka bi ta sulhu da hanyar da suka bi ta aure da hanyar da suka bi wajen gudanar da komai shine ahsanul madahib shine mafi kyawun hanya su ne yafi dacewa kai musu wannan kyakkyawar fassara jama'a mun gane wannan da kyau idan misali wani dattijo yazo ya same ka tsakiyar abokanka yace a lokacin muna matasa babanka ya taba sace keken baban shi ya sheko a guje baban shi ya fito yana ainihin kiran shi ya kidawowa yanzu wannan tarihin kaji wani sa'an babanka ne yake fadi a gaban abokanka kuma kana zauni cewa babanka ya taba satarwa baban shi keke dalilin wannan tsoho da ke bada wannan tarihi shine kakanka ya fito a guje yana cewa wani ba za ka dawo ba ba za ka dawo ba to zan sa a kama ka da wannan kalmar kawai wannan tsoho ya fassara cewa babanka sato keke wannan fassara za ta dauku ko ba za ta dauku ba za ta dauku sai kai kuma sai kai tunani sai ka ce amma ya kai ka tabbatar da cewa sata ya suka yo ba yana cewa ba zai dawo ba ya ki dawowa ka sani cewa ko ya dauki keken ne mahaifiyar shi ce ta aike shi yake gaggawa ya tafi kuma gashi an nemi a fifita uwa akan uba baka ganin cewa babana ya bi hadisi ne ma ya fifita uwar shi ne akan baban shi yanzu wannan fassara da ka kawo kyakkyawa ne ko ba ka kawo ba to sahabbai su ya kamata ka kawo don ka kare musu mutuncinsu domin wata matsala ita ce taba mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama na kaiwa ga taba mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama ne gwada yadda za a ga wani dan giya yana tambele sai ce ga abokin babanka sai kai fada ce a ba fa cewa kai babanka ba abokin babanka aka ce wannan abota da aka kulla tsakanin babanka da wannan dan giya tana zubar da mutuncinka daga ƙarshe ko za ta zubarwa to ashe duk lokacin da kake tuhumar waɗannan sahabbai maha'inta ne abinda kake son ka nuna shine annabin ya rayu cikin ha'inci ne dan haka ha'intar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙaryata su da nuna mugaye ne wannan na komawa ne zuwa ga mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka wannan tunanin na makiya ne yahudawa yayin da suke ganin cewa ba za ta yi su soki annabi a wurin musulmi kai tsaye karbu ba sai suka bullo ta wajen sahabban sannan munafikai sai suka bullo ta wajen matan shi karshe sai a waye gari ya rayu ne tsakanin matan banza Allah ya kiyaye da kuma abotan banza wannan kalmar fa ni ne nake fadin ta a haka a matsayin ba da labari amma ita ce aqidar yan shi'a duk dan shi'a yana ce maka annabi ya rayu ne tsakanin mutan gidan shi mutan banza ne matan shi sannan kuma waɗannan ainihin sahabbai da ya zauna da su ya zauna da su akan cin amana ne da kuma kullun suna tare da shi ne suna neman wacce duniya za su samu Allah madaukakin sarki kiyaye mu sai malam yace wa ta'atu li a'immatil muslimina sannan kuma yin biyayya ga shugabannin musulmi wajibi ne min wulati umurihim daga cikin waɗanda suke rike da al'amuran shugabanci na musulmi wajibi ne ainihin a yi musu ta'a wannan ta'a ita ce a yi musu biyayya a nemi zaman lafiya da su sannan kuma kada a kawo abin da zai hargitsa shugabancin su ko kuma zaman lafiyan da ke karkashin mulkin su ina fata an gane wannan biyayya ta takaitu ga abubuwan da suka dace da shari'ar musulunci saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa innamat ta'atu fil ma'ruf biyayya tana faruwa ne a wajen bin Allah ma'ana zaka yi wa shugabanka biyayya ne a matukar abin da ya baka umarni yayi daidai da bin Allah idan ya saba fa to la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi anan kuma ba zaka yi mishi ainihin ta'a ba to wannan biyayya ga shugabannin musulmi jama'a sai kuma yace wa ulama'ihim da malaman su to wannan biyayya wajiba ce matukar ba ta karo da shari'a ba sannan sai kuma yace wa wattiba'u salafi da kuma biyayya ko kuma bin magabata magabata dinnan sune waɗancan da aka gabatar da magana akan khairun nasi thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum to a ainihin wato yi biyayya gare su sannan ina so ku gane naka zo ana magana salaf kuma har wayo abin na koma zuwa ga annabawa da ke sama da sauran salihai da Allah ya bada labarin su a cikin alqur'ani ko kuma annabi ya bada labarin su a cikin sunna matukar ba wani abu suka aikata a cikin shari'ar su wanda Allah ya nuna kada a bi wannan abin ba to wajibi ne a bi su duk a cikin jumillar biyayya ce ga salaf sai ce as-salih nagari to ana kwatanta salaf da salahiya ne saboda me dan a mayyaze a bambance waɗanne magabatan ake bi, domin magabatan nau'i biyu ne, akwai magabata na gari, akwai magabata na banza. Idan ka zo ka ce wattiba'us salafi kai tsaye, mutumin kirki ya san me kake nufi. Amma mutumin banza in ya so shubha sai ce yanzu kana cewa abi magabata, to ai Fir'auna ma magabaci ne, kana cewa haddashi. Dan haka kullum malamai suke mayyabewa, suke kayyadewa da cewa as-salih. Sannan sai malam yace waqtifa'u asarihim, da kuma bin gurabun su, inda duk suka daga sawun su to mu maida sawun mu wurin, game da aqida, game da ibada, game da suluki, game da tarbiyya, game da manhajiyya ta da'awa, da kuma manhajiyya ta ainihin wato gudanar da addini ne. Malai yake cewa wal istighfaru lahum, da kuma nema musu gafara a wurin Allah madaukakin sarki. Wannan Allah madaukakin sarki ya bada wannan dokar, a rinka nema wa magabata gafara Allah madaukakin sarki. Sannan wa tarkul mira'i, da kuma barin jayayya, wal jadali, da dauki ba dadi fi dini, a cikin addini. A cikin addinin musulunci jama'a babu ainihin jidali. Menene jidali? Menene kuma ainihin mira? Suna karewa ga ma'ana daya, amma in suka zo a wuri guda, ɗaya yana daukar magana, ɗaya yana daukar aiki. Almira'u, jayayya da fatan baki. Ka fada in fada, ayi jayayya, ayi tankiya a fadin munanan maganganu da juna. Shari'ar musulunci ta hana yin haka. A halin zaman wuri guda ne ko kuwa ta aikawa da juna sako. Misali, kana malamin sunna, wannan yana malamin sunna. Yau kai kasar ka faɗi makakin maganganu kan wannan, gobe wancan yau ya gaya maka, wannan yana daga cikin ɓangare na almira'u fi dini, wajibi a bari. Sannan aljadal, wannan kuma jayayya ce wadda ita kuma za ta kai ga bigin buga, ko kuma wadda za ta kai ga halatta jinin juna ta hanyar fatawa. Wajibi ne ainihin musulmi su nisanci wannan a cikin addini. Sannan wa tarku kulli ma ahdathahu almuhdithuna, da barin duk wani abu wanda masu kirkiro bid'a suka kirkiro shi. Ma'aunin anan shine waɗancan mutane da aka gabatar a baya aka ce khairul quruni ko khairun nasi, abinda suka aikata shine zamu aikata, shine zamu bi su. Abinda ba su aikata ba, to waɗanda suka zo da wannan abin sune almuhdithuna. Shi kuma abin ya zama الاحداث كو الحدث كو المحدث يا زما بدعه su kuma wanda suke kirkiro fa sun zama masu kirkirowa ko ɗan bid'a a ƙarƙashin haka jama'a. Ga ma'auni, ma'auni shine duk abin da salaf suka yi daidai ne, duk abin da salaf suka yi mu yi shi, duk abin da salaf ba su yi shi ba kada mu yi. Me yake nufi da wannan maganar a addini? Domin ai dama kowa ya san cewa ba nau'iya ta abincin salaf ake nufi a yi koyi da su ba, ba nau'iya na sa takalmin su ake nufi ba, nau'iyar da ake nufi wajen bin shine game da addini, don addini ne ya hada mu da su, in ba haka ba yaran su daban, yaran mu daban. Kenan yanzu ka'idar farko ita ce biyayya da za a bi su akan addini ne. To duk abin da wani ya kawo a cikin addini wanda ba su yi ba, to ba za a yi ba. To anan akwai bukatar ka lura da abubuwa kamar haka, sai ka ce wajen aqida, wajen ibada, wajen suluki, wajen tarbiyya, wajen manhajiyya. Wajen aqida kada a aqidance komai sai abin da suke akai. Wajen ibada kar ai wata sallah ko azumi ko zakka ko haji sai wanda suka yi. Abin da ya shafi wajen suluki, kada wani ya dauki wasu zikirori, kada wani ya dauki wasu hanyoyi na samun tsarkin zuciya da zama nagari sai hanyar da suka dauka. Sannan sai wajen tarbiyya, yaya za a ga shigan mu, yaya gaskiyan mu take, ya rikon amanan mu ya zama irin nasu ne. Yanzu kun ga ana yaban Turawa suna da rikon amana ko ƙarya ne, ha'inci ne. Bature yana da rikon amana ne da gwargwadon abin da yake nuna mutane ake gani. Amma in ya koma shi ishifa, ba shi da gaskiya, ba shi da rikon amana. A ƙarƙashin wannan za ka ga sarirar su ɓatacciya ce, tarihin su na kebe batacce ne, tarihin su na bayyana fa mai kyau ne. To salaf ba haka suke ba, sarira su kyakkyawa ce, sannan alaniya su kyakkyawa ce. Yadda ake ganin su mutanen kirki, in ka koma gefe guda sai ka ga kaman ma sun fi nagartar, domin yayin da suka tashi bayyana ga jama'a sai su ji tsoron riya, sai su koma suna taka tsantsan. Don haka Allah ya siffanta su, kanu qalilan minal layli ma yahjauna, da daddare baccin da suke kadan ne. To me suke yi? Ibada suke yi. Sallolin su da ake gani na rana ba su kai adadi da nagartar sallolin da suke na dare ba. Don haka wani malami Dr. Hussein Al-Affani da Misri ne, ga wani littafi nan da ya sanya mishi suna Ruhbanul Layl Fursanun Nahari, idan rana ta yi waɗannan mutane gwaraza ne wajen neman abinci da neman halal, amma in dare ya fa sai su zama ruhban, sai su koma ibada. Za ka ji kowa ka leka ɗakin shi, ba munshari za ka ji ba, karatu za ka ji, kuka za ka ji, tahajjudi za ka ji. A ƙarƙashin wannan, to gaskiya da amana da ake kiran musulmi su, ana kiran su gaskiya da amana ne irin na salaf, ba irin na turawa ba. A ƙarƙashin wannan jama'a, wannan irin gaskiya da amana da muke gani ta turawa ita kanta bid'a ce. Don haka ku dubi yadda ɗan boko da yawa suke. Idan kana sauraron ɗan boko a talabijin ko a rediyo, za ka ji shi mutumin kirki. Idan ka koma za ka yi mu'amala da shi kai da shi, sai ka ga duk halayen da ka ji tattare da shi a rediyo, idan ka taho gare shi sai ka ga ba za ka gan su ba. Amma sahabbai, halayen da kake ji tattare da su, idan ka zo ka zauna da su sai ka ji kamar ma mai ba da labarin ya rage su ne. A ƙarƙashin wannan, za a kwaikwaye su a wajen tarbiyya, to sannan sai wajen manhajiyya. Wace hanya ce sahabbai suka bi suka yaɗa addinin musulunci? Wannan hanyar da suka bi suka yaɗa addinin musulunci ita ce hanya mafi alheri. Don haka a cikin da'awa da manhajiyya ta sahabbai ba samu wannan muguwar aƙida ta interfaith ba. Kiran kiristoci suke zuwa ga addini da baki su kyautata wa kiristoci wajen mu'amala, sai kiristoci suka yi ta musulunta. Jama'a ba za ku yi mamaki ba, har annabi sallallahu alaihi wa sallama da Abubakar suka rasu, har annabi ya gama khalifancin shi ya rasu, har sayyidina Abubakar ya gama khalifanci ya rasu, har sai ya gama rayuwarsu baki daya, da Iraki da Kuwait babu musulmi ko kwaya daya. A zamanin sayyidina Umar aka karbi musulunci a kasar Iraki da Kuwait. Me suke a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da Abubakar? Kiristanci, wasu kusa kuma maguzanci. Amma yau in ka tashi lissafa kasashen musulunci, ina ga daga cikin waɗanda za ka hasaso akwai Iraki, akwai kasar Kuwait. Wannan baya nuna maka ashe musuluncin nan an yi shi da manhajiya ne ta da'awa, ba an yi shi da manhajiya ne ta ainihin interfaith ba, domin interfaith ba ta ba da damar Kirista ya musulunta. Don mece ce interfaith? Ita ce shigar da aƙidojin juna cikin juna don su waye gari su zama abu ɗaya, shi yake kira wahdatul adyan, addinai su waye gari su zama guda ɗaya. Shine a samu globalization, a samu aulama a cikin addini, addini ya zama ɗaya. In ka ce me ka kudurce game da Allah, sai ka ce na yadda Allah ɗaya ne. Kai Kirista me ka kudurce, sai ce na yadda Allah uku ne. Kai Buzi me ka kudurce, sai ce babu Allah. Kai kuma menene ka kudurce dangane da Allah, sai ce komai Allah ne. To yanzu sai a yi nagari, yanzu buzi din ce shine zai kawo batarmaka, da ya ce babu Allah, sai a ce yi sharhi, sai ya ce abinda nake nufi da babu Allah shine Allah da waɗannan suka yarda da shi ban yarda da shi ba. Me kake bautawa? Saniya. Ka yarda da saniya a matsayinta ta abin bauta? Yanzu dai ka yarda ana bauta wa wani abu kenan? Sai a ce to shi kenan, yanzu waɗannan mutanen gaba ɗayansu, da musulmi da kirista da buzi da wannan ainihin ɗan ɗariƙa sufi, to sun yarda cewa akwai wani abu da ake bautawa. Don haka yanzu kansu ya haɗu a kan akwai wani abu da ake bauta. To wannan aƙida ita za a rubuta, ita ce aƙidar mutanen duniya, sun yarda da abun bautawa. To saɓani game da abun bautawa, sai a ce kowa ya je ya yi abin da ya yarda a gefe. Amma in aka zo za a haɗu a saha, to kowa ya aje wannan abun a zo ai hadu akan cewa an yadda da akwai abun bautawa a karkashin haka ranar lahadi kai kirista ba za ka je service ba ranar juma'a musulmi ba za ka je sallah ba kai ba buze in ka ga saniya ba za ka fadi kai sujuda ba kai kuma dan dariya ba za ka hajijiyar cewa komai Allah bane wannan haka za ku yi in an hadu sai zama an hadu kenan ba wanda zai tayarwa da wani hankali kun yadda da wannan sai su ce eh karshen wannan da'awar kenan jama'a kuma bari ku ji daga ciki duk gaba ɗaya babu wanda wannan da'awar take wa na kasa sai wa sai musulmi dan haka in Allah ya so ba da jima wannan ba zan kira wani kasaitaccen wa'azi a nan markazin salafiya a nan zariya insha Allahu ta'ala wanda zan sa mishi wannan taken shine interfaith kawai iyakar taken kenan zan bayyana wa musulmin mu hadarin wannan mummunar da'awar wadda a yau suke yawo garuruka suna hada ainihin malamai na musulmi da kuma ainihin kristoci wai a zo a yi taqaru a zo a fahimci juna shin dama musulmi yana da wata kalma da yake fadi ne wadda ke tayarwa da kirista hankali wadda ba ta zo a cikin littafin shi ba eh kuma a'a kirista dai baya son a ce mishi kafiri to shi kuma musulmi Allah ya sharɗanta mishi sai ya ce kafiri saboda karatu ne a cikin littafin shi to su kuma masu interfaith sun ce to duk kalmar da zaka faɗi wadda zata harzuka kirista karka faɗi zaka ka ce musu kafirai to yanzu musulmi ka daina karanta inda Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam karka karanta wannan wadanda suka ce almasih dan maryam shine Allah sun zama kafirai sai a ce ka karanta an ka karanta hankalin shi zai tashi karka ce qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna ya ku masu bautar gunki ba zan bauta abin da kuke bautawa ba don ka faɗa haka mai bautar gunki zai harzuka to da ƙarshe me ake so da'awatun ila ta'tilil qur'an da'awa ce zuwa ga ai watsi da qur'ani ai watsi da aqida to za ta yi ba za ta yi ba don haka da ƙarshe za ku ga cewa kristoci suna yada aqidojin su domin yayin da aka ce musulmi kada ya jawo ayoyin nan za su tada hankalin kirista a nan take idan kirista ya miƙe jama'a zai yi magana kun san me zai fara sai ya fara karanto bible wannan bible da zai karanto sai ka ji nan take yana ce wanda sunan uba da ruhi mai tsarki da ɗa da sunan Allah uba Allah ruhi mai tsarki Allah kaza ma'ana asalin abin da ke tayarwa da musulmi hankali shi zai faɗi shi kuma musulmi a ce kada ya faɗi asalin abin da ke tayarwa da kirista hankali da haka daga ƙarshe jama'a musulmi su ne za su rashin nasara akan wannan aqida sannan bari ku ji United Nations tana ɗaukan waɗannan mutane a matsayin ƴan kwangilar yaɗa addini kuma waɗannan mutane suna samun kuɗi fiye da yadda ba kwa tunani tunda suke ba za ka gansu a matsayin ma'aikatan gwamnati ba ba sa kwangila ba sa kasuwanci sannan ba su da wani lokaci nasu suna yawo daga gari zuwa gari don yaɗa wannan da'awar to amma me yake faruwa za ka gansu suna hawa jibga-jibgan motoci za ka ga duk wata larurar duniya suna iya kwantar da ita to wannan aqida dole a tashi a yaƙe ta jama'a kuma dole ne a tashi a fito a faɗa wa duniya menene haƙiƙanin ta ina fata an gane Allah madaukakin sarki bai ce mu zauna da kirista teburi guda ya yaɗa tashi da'awar mu yaɗa ta mu ba ina son ku gane wannan fa ba ainihin muqabala bace domin muqabala ita ce mu ce muna tuhuma addinin shi ba daidai bane saboda kaza ko zai iya kare kanshi ya tashi ya kare kanshi ko ya kasa wannan an bada dama a yi amma fa nan abinda ake so wai a bashi ne ya faɗi mahasin da aqaid din shi aqidojin shi idan kai kuma musulmi ka tashi ba za ka koma ka gyara abubuwan da ya barnata ba a halin da musulmi suna zaune kai kuma sai ka tashi sai ka faɗi naka sannan sai tashi sai sake fadin nashi a wani bangaren kai ma ka tashi ka sake naka fadin shikenan wai a haka addinan duka biyu su ci gaba da tafiya to sannan sai kuma yanzu aka kirkiro da wasu kwasa-kwasai aka shigo da su cikin manya-manyan jami'o'in mu sune philosophy of religion wai asali ma mecece hikimar addini ita kuma wannan aqidar abinda take so ta kai gare shi daga ƙarshe ita ce addini ƙarya ne wasu mutane ne suka ga al'umma ta lalace kuma talauci na harzuka wasu dan haka suka tayi suka ƙarya cewa Allah ya magana da su har ya ba su littafi ya ce a zauna lafiya dan haka that is the message wannan shine absolute saƙon da addini yake dauke da shi a zauna lafiya philosophy din kenan a ƙarƙashin wannan idan ka tashi kai wa'azi kace aqida kaza da aqida kaza ba daidai bace aqida kaza da aqida kaza ba daidai bace idan akwai irin wannan in ya tashi sai ya ce shi kuma baya kallo irin yadda kai kake kallon abu ka gyara addinin ka kace nawa ne ƙarya ne in ya tashi kirista yayi magana nan ma sai ya ce baya kallon abun da yadda kirista yake kallo a yanzu haka akwai wani professor ya kai kusan shekara 30 a Najeriya ya dade a jami'ar Bayero dake Kano yanzu yana jami'ar Atiku Abubakar dake ainihin Yola sunan shi Professor Brown abin da yazo yake karantawa kenan tsawon shekarun nan the philosophy of religion wai hikimar addini karshe kai za a nuna maka addini is not worthy of ka yaki dan uwanka addini is not worthy of ka tashi ka ainihin zubar da jinin wani ka dauki dukiyarka ka bayar dan hikimar dai ita ce ka zauna lafiya dan haka in ka daukar wa kanka zaka iya zama lafiya to ko babu addinin ma shikenan dan dama addinin ma hikimar ta shikenan Allah madaukakin sarki kiyaye duk wannan ina kawowa ne fa da malam yace wa tarku kulli ma ahdathahu almuhdithuna da barin duk wani abu da masu kirkirwa suka kirkiro sai cike da cewa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyhi وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا الله يدد إلى لشوبدا مؤنم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله دمتن جلنشي وأزواجه دماتنشي وذريته دذريشي وسلم تسليما كثيرا الله يقال مسا أمنشي ميوا جماعة كنجك لشوانا مقدمة ودما لم يكسر تاتبيو kashin farko na mukaddimar yayi bayani ne akan hikimar da ta sa da dalilin da ya sa ya rubuta littafin kashi na biyu kuma ya gina ta a matsayin aqida ne wanda take dauke da bayani akan imani da Allah da manzannin shi da littafin shi da imani da wasu abubuwa da manzon Allah ya bada labarin su za su faru kafin tashin alkiyama da kuma abubuwan da za su faru bayan kiyama ta faru ta tashi kamar ceto da makamantansu Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai mu karanta jama'a kamar yadda muka saba bismillahir rahmanir rahim wa anna khayral quruni al qurnu alladhina ra'aw rasulallah wa anna khayral quruni al qurnu alladhina ra'aw rasulallah lallai mafi alherin zamani su ne zamanin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara mishi aminci wa amanu bihi kuma suka yadda da shi thumma alladhina yalunahum sannan sai waɗanda suka zo bayan su thumma alladhina yalunahum sannan sai waɗanda suka biyo bayan su wa afdala sahaba kuma lallai mafi falala daga cikin sahabbai al-khulafa'ur rashidun khalifofi shiryayyu al-mahdiyuna masu shiryarwa abubakrin sune abubakar thumma umar sannan umar
ثم عثمان سنن عثمان ثم علي رضي الله عنهم اجمعين سنن سي علي الله يقارا مشي يردا باكي ديا وان لا يذكر احد من صحابه الرسول صلى الله عليه واله وسلم وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول كما كدا أنبتي وندجت كن صحابا منزو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله يقارا مشي تيرا دا امينشي الا باحسن ذكر سيد ككاوان انبتو والامساك عما شجر بينهم da kamewa daga rikicin da ya shiga tsakanin su wa annahum ahaqqun nas an yuntamasa lahum ahsanul makharij kuma su ne mafi cancantar mutanen da suka dace a neman musu kyakkyawar mafita ويظن بهم أحسن المذاهب كما أيمس زتم في كاوان هنيوي والطاعة لأئمة المسلمين للا أيطاء دشوب بن المسلمي من ولاة أمورهم waɗanda suke rike da jagorancin su wa ulama'ihim da malaman musulmi wa tiba'u salaf a kuma bi salaf as-salih a kuma bi magabata nagari waqtifa'u asarihim da tsayawa a gurabun su wal istighfar lahum da roƙa musu gafara wa tarkul mira'i da barin jayayya wal jadal fi ddini da ɗauki ba daɗi a addini wa tarku kulli ma ahdathahu al muhdithuna da barin duk abin da masu kirkiro bid'a suka kirkiro wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah ya daɗin tsira ga shugaban mu annabi muhammad wa nabiyihi annabin shi wa ala alihi wa azwajihi Allah ya daɗin tsira ga mutan gidan shi da matayen shi wa zurriyatihi da zurriyar shi wa sallama tasliman kafira Allah ya ƙara musu aminci mai yawa to jama'a nan ne inda za mu saurara insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba a inda za zo a fara babu ma yajibu minhul wudu wal ghusl babu ma yajibu minhul wudu wal ghusl babin da ke bayanin abubuwan da suke wajabta
alwala da kuma abubuwan da suke wajabta wanka. Menene ke sa alwala ta zama dole? Me ke sa wankan janaba ko haila ya zama dole ko makamantansu? Insha Allah ta'ala, an Allah ya kai mu wannan mako zan fara wannan karatu insha Allah. To idan da tambaya sai ai, in kuma babu insha Allah ta'ala sai mu ainihin tashi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To akwai nuskar da take zuwa da asarihim, akwai kuma wadda take zuwa da asarihim. Me ya zuwa nuskar ka? Asarihim gurabansu, daidai ne. Jam'i akwai asarihim gurbinsu, daidai ne. Wato idan ba ta haƙiƙin littafi aka yi ba, idan ya zo da irin wannan ana karɓan shi duka ba dan komai ba, saboda ba suna saba wa juna ba ne. Wannan ya kawo da mufradi ne, wannan ya kawo da jam'i, don haka dai yana ɗaukar ma'ana guda ne. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, na'am, eh, wa alihi, eh, mutan gidan shi anan ya ware ne. Idan ya so ya ware, ko idan mai magana ya so ya ware, yakan ware. In ba haka ba, ya dubi kuma ya ce wa zurriyatihi. To zurriya kuma da ya ce, in ka so ka fassara su, mai za ka fassara? Za ka ce ‘ya’ya da jikoki. To in aka ce an cire ‘ya’ya da jikoki, an cire mata, to su waye alu kuma? Don haka wannan wurin zai ɗauki ma’anar, imma sai da ya fara faɗin alaye, sai zo ya fassara su waye alayen. Su ne mata da ‘ya’ya da jikoki. Ko kuma abin da yake nufi da alaye, ma’anar da wasu suka ɗauka ita ce me? Duk wani mai tsoron Allah, to alu Muhammadin ne sallallahu alaihi wa sallam. Tare da cewa malamai sun nuna raunin wannan fassarar, saboda hadisin da ya zo da ita bai tabbata ba. Kenan in ya ɗauki wannan fassarar cewa to alaye yana nufin masu tsoron Allah, mabiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam, to sa'an nan sai kuma ya ce da matan shi da zuriyar shi. To kaga anan a can matan da zuriya sun shiga ciki, amma ya sake ware su kuma. Don haka hakikanin al'amari da matan shi da zuriyar shi iyalan shi ne. To su kuma iyalai anan, yana nufin to ya fara musu addu'a ce ta gaba ɗaya, sannan ya zo ya farfasa su, ya musu addu'a daban-daban. Wallahu a'lam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Magabata, na'am. Shi dai yanzu misali in aka faɗi sayyidina Abu Bakr, za ka iya cewa radiyallahu anhu, za ka iya cewa rahimahullah, za ka iya cewa ghafarallahu lahu, ko za ka iya cewa ghafirullahu lahu. Wannan shi ne abin da aka nema. Wato me ake nufi? Yi musu addu'a madadin zaginsu. Ina fata an gane. Na'am. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Yana iya ɗauka almira jayayya, aljadal gaddama. Asali masu sharhin wannan littafi da suka zo sun dubi abin ta bangare biyu, suka ce almira jayayya game da rayuwa. Ku zauna kawai kuna jayayya, ai gashi nan ma an kori Najeriya daga kwallo, kai kuma kana cewa ai gashi nan ma sun je sun kashe mana kuɗi, ku yi ta jayayya akan haka. Kaga wannan game da wasu abubuwa ne na rayuwa, to an hana ku ku yi wannan, domin babu alheri ga ciki sai sharri. Na ɗaya, ɓata lokaci. Na biyu, kuna ƙara kanku nauyin ana rubuta muku waɗannan abubuwan za a bincike ku. Na uku kuma, wannan na haifar da wata irin ƙiyayya da gaba da nufur. To sai ka dawo. Aljadal shi kuma fa, sai suka ce munazaratu ahlil bid'a, jayayya da 'yan bid'a. To jayayya da 'yan bid'a sai suka ce saboda tana haifar da illa. Illar da za a ta haifar ita ce, ko da bai samu janka zuwa ga bid'a shi ba, zai fesa maka shubha. Don haka sai malamai suka ce to a daina jayayya ta rayuwa, a daina kuma ta addini. Idan ka faɗi abu mutum ya ce bai gamsu ba, sai kawo mai dalili. In zai mai da abin jayayya, sai ka ce ba ka yin jayayya. Allah ya taimaka. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Na'am. Hudahum, eh. Ai, anan ma'ana abin da ake magana, aikin da suke ba aikin ɓatarwa ba ne, aikin shiryarwa ne. da farko an siffanta su da ar-rashidun su shiryayyu ne, da haka in ka ce khulafa'u batattu ne sai a ce su shiryayyu ne. To ayyukan da suka rinka yi kuma fa batar da mutane suke yi, a shiryar da mutane suke. To meye bayanin shiryar da mutane? Shine suna bayyana wa mutane yadda shiriya take ne. To amma kimsa shiriya a zuci fa wannan a hannun Allah ne, har annabi bai da ikon ya kimsa maka shiriya a zuci, amma zai yi bayani. To ka yadda annabi yana bayyana shiriya ne sallallahu alaihi wasallama? To haka su ma suka gaje shi bayyana shiriya suke yi, ba bata suke ba. Misali kamar yadda zaka ji yanzu dan bid'a sai samu malamin sunna yace wani yana tabbatar da mutane, to haka yan bid'a daga cikin yan shi'a da khawarij da ibadiyya haka zaka ji suna cewa su Abubakar sun rayu a matsayin batar da mutane suka ta yi, shine ake musu raddi a nan cewa a waɗannan mutane mahdiyuna, masu bayanin shiriya ne, shiriya suka kawo mutane. Ina fata an gane. Allah ya taimaka. Wa alaikum salam wa rahmatullah. المخارج ده المذاهب. المخارج شيني دين ركتين ده سكي كده وكيتشا والنال ركتين ينا ده مفتاشين وما كيو انت بغا مثالي اكن هكا واتو دين ركتين ده سكي انك سوزاك ايتشي وات دين ركتين ما ننيم ملكيني kaga wannan mummunar mai cece mummunar mafita ce ko? To zaka iya cewa sun yi rikici ne domin kare addini. To rikici dan kare addini shi kuma fa ba daraja bace? To kaga ahsanul makharij. To sanna ahsanul madahib shine abinda suke kai na aqida da abinda suke kai na ibada, waɗannan madahib ne ko? To mazhabin Abubakar yafi mazhabin Imam Malik, mazhabin Umar a aqida yafi mazhabin Abul Hasan al-Ash'ari, dan haka mazhabobin su na addini to mazhabobi ne ahsan min ghairihim. Sannan kuma game da abubuwan da suka faru, to mafitar kyakkyawa ake so ka zaba daga cikin mafita da take bayyana mummuna da kyakkyawa, dan haka makharij mafita wajen rikici, mazahib kuma abubuwan da suke akai to nasu ne yafi na kowa kyau. Na'am. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. Na'am. Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Na'am. Na daidai tukuna, babu shakka Qur'ani ya ce ka ce wa jama'a la as'alukum alayhi, wannan wa'azin da nazo ne muku ba ina neman kuɗi bane akan shi. Wannan yanzu jumlar tana raddin masu cewa annabi ya zo yi wa'azi ne dan ya tara kuɗi, to ba na zo ne dan tara kuɗi ba, dan haka ma ban taba tambaya ku wani abu ba. Sai ce illal mawaddata fil qurba. To illal mawaddata fil qurba ma'anarta ta farko ita ce ƙauna ce ta dangi ta sa na kawo muku wannan alherin, don haka ka ga ma'anar ayan ma gaba ɗaya yanzu ba ta taso a kan ahlul baiti ba ne, ƙaunarku ne, ku dangina ne. Don haka yanzu da illal mawaddata fil qurba sai zama an yi mashi nasba ne a nan a kan hal ko kuma a kan tamiz. Wannan abin da na zo ne muku ba ne muku don neman kuɗi ba ne, don zumuncin da ke tsakanina da ku. Yanzu ka ga kenan ayar tana kare aikin annabi cewa ba ya zo neman kuɗi ba ne, ya zo zumunci ne. To wannan ma'anar ma'ana ce ingantacciya, malamai kuma sun tafi a kanta. To ma'ana ta biyu wadda ita ma ingantacciya ce, malamai sun tafi a kanta, domin ayar Qur'ani ba lallai ta ɗauki ma'ana ɗaya ba. Ita ce wannan ma'anar da su ƴan shi'a suke dandana a kanta, qul la as'alukum alayhi ajran, ka ce ni ba na neman wani lada a kan wannan aikin da nake muku, illa al-mawaddata fil qurba, sai ku ƙaunaci dangina. To ku ƙaunaci dangina a nan al-qurba sun sha bamban da kuma ay al-ahalu, domin al-qurba tana nufin dangi. In ku aka ce dangi, to dangi wata kalma ce wadda take nufin duk wanda kake da dangantaka jini da shi. To anan ma sai Abubakar sun sake shigowa, domin da Abubakar da Umar da Uthman dangin Annabi ne na jini, sun sake shigowa. Idan kuwa ka khassace ta ga cewa abinda ake nufi da al-qurba anan, ana nufin ahlul baiti, to sai a ce har yanzu an sake dawowa, su wane ne ahlul baiti? To nan kuma sai dan shi a ce maka Aliyu da Fatima da Al-Hassan da Husaini, sai a ce a asali waɗannan ma ba ahlul baiti bane, amma Annabi ya faɗi shigowarsu ahlul baiti ne domin ya ba su daraja. Dan abinda ake nufi da ahlul baiti sune waɗanda suke a cikin gidanka. Fatima ya aurar da ita, Aliyu surukin shi ne, sannan mutum baya nuna dangantakar mallakar shi da ƴaƴan da ishi taje ta haifa a wani wuri, yana nuna mallakar dangantakar shi ne da ƴaƴan da ɗan shi ya haifa. To amma dan kada duniya su tsammaci cewa tunda an aurar da Fatima to ta fita daga ahlul baiti, sai Annabi ya ce a tana nan har yanzu ahlul baiti ce. Yanzu abin ya saba wa yadda aka sani kenan. A yadda aka sani, in kana kirga iyalanka, mutumin da ke auren yarka baka saka shi a cikin iyalanka, sai Annabi ya ce a game da Aliyu abin ya saba. Abinda aka sani galibi, in kana kaddara zuriyarka iyalanka, baka sanya ƴaƴanka da jikokinka da yarka ta je ta haifa, sai jikokinka da ɗanka ya haifa. To sai aka ce anan su Hassan da Husaini sun saba haka, don haka asali su reshe ne, amma sai aka dawo da su ko aka wanzar da su cikin asali. To amma rashin gogewa a cikin ilimi na usul da rashin zurfi a cikin balaga ta lugar Arabiya, sai ta sa sai ƴan Shi'a sai suka ɗauki waɗannan su ne ma ahlul baiti su kaɗai, asalin ahlul baitin sun fita. Bari ka ji wani ganganci, duk ƙaunan nan da Annabi yake wa Khadija fa, da duk irin ƙaunar da Fatima take wa Khadija, dan Shi'a bai taɓa yarda cewa Khadijatul Kubra din nan ita ma tana cikin ahlul baiti ba. To yanzu ka gaya mini, ita Fatima me za ta ce in aka ce ke ahlul baiti ce amma babanki ba ahlul baiti ba ce? Ita Fatima za ta yarda da wannan fatawa? Annabi sallallahu alaihi wa sallama a ce matarka Khadija din nan, wadda ita ce ta fara hada gidan, ita ba ahlin gidan ba ce, amma sai Aliyu da Hassan da Husaini su ne ahlul baiti. Don haka gurguwar fassara ce ta faru yayin da rashin laranci da rashin fahimtar ilimin usul ya biyo baya. A ƙarƙashin wannan qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba, sai ta ce gaskiya ne ita wannan aya tana magana akan a ƙaunaci dangin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Me yasa ba za a ɗauko ta a fassara ta da wancan aya da ya ce wa anzir ashiratakal aqrabina ba? Danginka na kusa kai musu gargaɗi. Su waye dangin shi na kusa? Da ya tashi sai ya hau dutsen Safa ya yi shela, sai duk mutanen Makka suka fito. Yanzu ya fahimci su waye dangin kenan na kusa, waɗannan mutanen da aka haife shi ya girma cikinsu. Me yasa ba za a fassara waɗannan daga cikinsu waɗanda suka bi shi ba? Don haka babbar hanyar da za a yi raddin wannan shubuhar ita ce sai a ce to al-qurba ma'anarta ta fi faɗi fiye da al-ahalu. Don haka idan ka ɗauko ahalu ka fassara qurba da shi, don ka ce ayar kadai tana cewa a so ahalul baiti ne, to ka yi kuskure. Na biyu kuma, idan ka ɗauki haka mun sallama maka, sai mu ce maka ka sani da cewa ahalu kuma ba sa nufin irin abin da kai kake nufi, shine har wa yau wasu za su sake shigowa cikin ahalul baiti waɗanda kai kuma har yanzu baka yarda da su ba. Don haka a kowane babi a ƙarƙashin waccan ka'ida ta cewa ɗan Shi'a ya saba abinda musulmi suke a kai, a kowane babi na fiqh sai da aka samu batarnaƙa tsakanin ɗan Shi'a su koma gefe guda, al'ummar musulmi gaba ɗayan su kuma su taru a wuri guda, kuma ɗan Shi'a su ce babu yadda za a yi su sassauta. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Jama'a, saboda yadda lokaci ya ƙure, za mu saurara a nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.